Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 22 ga watan Mayu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa shugabar kotun ɗaukaka ƙarar zaben shugaban ƙasa a Najeriya, wato mai shari'a Zainab Bulkacuwa, ta fidda kanta daga cikin alƙalan da ke sauraron ƙarar zaben shugaban ƙasa da aka yi a wannan shekarar. Bayan haka, za ku ji cewa a yau Laraba ne shugaba Muhammadu Buhari ya yi taron ministocinsa na ban kwana kafin ya fara wa'adi na biyu a matsayin shugaban ƙasa. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ta yaya kuke gani za a iya bullowa kashe-kashen da ake yi a wasu sassan Najeriya. Sai a kira wannan lambar 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya. Aniyar da aka kuduri tsakanin fadar shugaban Amurka ta White House da Majalisar Tarayya ta Amurka ta cimma wata mashahuriyar yarjejeniya kan mayakan manyan aikace-aikace ta wargaje. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙi shan hannu da 'yan majalisar wakilai na Amurka, balle ma ya zauna a Ghana da su a zauren Oval na fadar White House da 'yan jam'iyyar Democrat a safiyar yau ɗin nan Laraba. A cewar waɗanda ke zauren daga bisani, Trump ya caccaki shugabar majalisar wakilan ƙasar Nancy Pelosi saboda kalaman da ta yi tun da farkon yau ɗin nan, inda ta zargi Trump ɗin da abin da ta kira yunkurin rufa-rufa. Trump, wanda ga dukkan alamu ran shi ya ɓaci sosai, ya bar wurin bayan minti uku da inda ya nufi lambun Rose Garden da ke fadar White House, inda ya sanar da wani taron manema labarai da aka gaggauta shiryawa cewa shi fa baya rufa-rufa. 'Yan sanda a Somalia sun ce tsohon ministan ƙasar Hussein Elebe Fahiye na daga cikin mutane 5 da suka rasa rayukansu bayan da wata mota shaƙe da bom ta tarwatse a kusa da fadar shugaban ƙasa a Mogadishu, babban birnin tarayyar ƙasar. Aƙalla mutane 13 ne suka jikkata. Mayakan ƙungiyar Al-Shabab sun ɗauki alhakin kai wannan hari, inda suka yi bayanin cewa sun auna sojoji ne da 'yan majalisa da kuma sauran jami'an gwamnati. Ƙungiyar Al-Shabab takan kai harin bom a babban birnin tarayya a kusa da fadar shugaban ƙasa da otel-otel ɗin da jami'an gwamnati da 'yan ƙasashen waje kan ziyarta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Indonesia Joko Widodo ya ce ba zai amincewa duk wanda zai kawo rikici ga tsarin mulkin demokradiyyar ƙasar ba, bayan da wani rikici ya ɓarke tsakanin 'yan sanda da magoya bayan Prabowo Subianto, tsohon janar ɗin sojan ƙasar wanda ya faɗi zaɓe da aka yi kwana-kwanan nan. Gwamnan Jakarta ya ce aƙalla mutane 6 ne aka kashe kuma fiye da 200 suka sami raunuka a tashin hankalin ranar Laraba. Ba za mu bayar da wata damar yin tashin hankali ba, musamman ma waɗanda za su lalata ƙasar Indonesia, in ji shugaban ƙasar da aka zaɓa kwanan nan, wato Widodo, yayin da yake ganawa da manema labarai. inda ya kara da cewa ƴan sanda da sojin kasar za su dauki matakai masu tsauri a bisa doka. Hukumomi sun ce masu zanga-zanga sun ki watsewa yayin da ƴan sanda suka yi kokarin shawo kan mutane domin su fita, suna cewa watan Ramadan ne kuma ya kamata su guji yin tashin hankali a lokacin wannan wata mai tsarki. Masu zanga-zanga sun sanya wuta a barikin ƴan sanda da motocinsu. Bayan haka, ƴan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa don tarwatsa masu zanga-zangar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. A yau Laraba ne, shugabar kotun ɗaukaka ƙara mai shari'a Zainab Bulkacuwa ta janye daga shari'a kotun zaɓe da ake yi tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da abokin hamayyarsa Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan mataki da mai shari'a Zainab Bulkacuwa ta ɗauka ya biyo bayan wata doguwar zama da aka yi a yau a kotun zaben kan buƙatar da jam'iyyar PDP ta gabatar akan Justice Zainab Bulkacuwa. Jam'iyyar PDP ta buƙaci Zainab Bulkacuwa da ta janye daga ayarin masu sauraron ƙarar saboda mijinta zaɓaɓɓen sanata ne a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki. Adamin Chinwe Norom ita ce daraktan watsa labarai na jam'iyyar PDP. Ta bayyana yadda suka ji da wannan mataki da mai shari'a Zainab Bulkacuwa ta dauka.
To, abun da ya sa dai ba wai dan ita mace ce ko kuma dan mijinta siyasa. Kawai dai dan dai muna cikin siyasa, mu kuma san cewar a cikin kasar Najeriya abubuwa suna faruwa. Saboda haka dan mu gama lafiya aka ce to. Tunda abun ya zama mijinki na cikin wannan jami'an da yaron tako, so saboda haka muka ce to dan dai a gan cewar an yi da gaske ita ta ja ba. So yanzu ta dai yanda ana neman ta yi, don at the end of the day a san cewar an yi da gaske ba wanda aka takura. Ba wai an kore ta ba, kawai dai a dan san cewar to tunda muna jin tsoro da haka ga shi ta soka shine abun.
Shi ma tsohon shugaban hukumar EFCC Alhaji Nuhu Ribadu shi ne ya wakilci shugaba Muhammadu Buhari a kotun, ga bayanin ra'ayinsa.
Mun yarda da abin da ta faɗa, mun gamsu, ta yi abin da za mu ce da taku, ta nuna a kan cewa ita shugaba ce. Ko da shike sun kai ƙara sun kawo dalilansu duka, duk alƙalan nan guda biyar duka suka tsaya suka ce abin da suka faɗa nan ba ya da hujja, ba gaskiya ba ne. Idan kuma an ce ana bi ta hakan nan, wani yiwuwa za mu kai labari ba wanda ma zai yi wani hukunci a Najeriya. Amma ta ce tunda maganar ya zama haka, an riga an fita gari, an yi waye, ba laifi ita ta ɗauki wannan shugabanci ta yi gefe, ta ba da dama a ci gaba da wannan da wani wanda za a iya kawowa. A wannan gaskiya ta yi abun da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka mata. Ta yi gaskiya, ta nuna dottaku, ta nuna akan cewa ita shugaba ce. Kamar kusan President Muhammadu Buhari ya riga ya nuna akan cewa dan da kun mutum ɗaya a Najeriya wanda ya yarda da kotu yana ciki.
Mai shari'a Zainab Bulkacuwa dai ita ce shugaban kotun ɗaukaka ƙara har yanzu. Kuma ita ce za ta zaɓi wanda zai maye gurbinta a kotun sauraron ƙarar zaɓen shugaban ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai muna nan a birnin tarayya Abuja. A yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi taron bankwana da majalisar ministocinsa da suka share kusan shekaru hudu suna aiki a kasar. Shugaba Buhari ya ce ministocin za su ci gaba da rike makamansa har zuwa ranar 28 ga wannan watan, kwana daya kafin a rantsar da shi wani sabon wa'adin. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari ya amfani da wannan damar bayan da aka baiwa kowane minista damar ya bayyana ra'ayoyinsa akan nasarori da kalubale da irin abubuwan da yake ganin an yi a shekarun nan hudu da kuma fatan alheri ga Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce ya iya canza ministocin ne a duk tsawon wa'adin da suka yi suna mulkin kasa tare, saboda kamar da ya ce kowannensu shina da wata kwarewa ko wata basira ta musamman da zai iya bayarwa gudunmuwa domin Najeriya ta ci gaba. Don haka ne cire su zai iya kawo cikas ko tangarda akan cin moriyar irin wannan kwarewar tasu ko cancantar da Allah ya ma kowannensu wanda zai iya bayarwa domin kasa ta ci gaba. To, bayan da aka kammala wannan taruruka inda kowane minista ɗaya bayan ɗaya suka yi jawabi na musamman akan ayyukansu da irin goyon bayan da suka samu ga mulki na Shugaba Muhammadu Buhari da kuma irin nasarorin da ma'aikatansu suka samu domin kawo walwala da ci gaba ga al'umma. Hadi Sirika, ministan sufuri na sama a Najeriya, ya mana ƙarin haske dangane da yadda ya ji akan wannan bukin da yau aka yi na ruhe majalisar ministoci ta Najeriya.
Babban al'amari shi ne kamar yadda na faɗi a baya, to yanzu an yi an gama wanda kowa ya baki ƙoƙarin shi, kuma wannan aiki da mutane baki ƙoƙarin shi shine abin da zai dogara dindindin wanda mutane za su gani suna amfani da shi. Kuma alhamdulillah wannan karo na farko shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi rawar gani abubuwa daban-daban wanda yayi waɗanda idan mutum ya alakari da su da yake kasan ƙwaƙwalwar ɗan adam ba ta rike abubuwa da yawa sai marubuta tarihi shi sanya suke sa abun a littafi. In ka lura lokacin da wannan gwamnati ta zo ne a cikin rudani ƙarancin kuɗin shiga dangane da wato man fetur, ana samun ganga ƙasa da miliyan ɗaya, sannan kuma ana saida shi kusan dala 20 da wani abu bai ma kai ido kai 30 ba, kuma tattalin arziki ya tsuke a lokacin da ƴan ta'addan Boko Haram suka yawaita da makamantansu, lokacin da kuma iya inda ake samun kuɗin shiga da kuma abin yi shine ta wannan fannin mai. To alhamdulillah aka zo aka girgiza Boko Haram nan, bayan wannan kuma aka kawo tsaro inda ake hako mai din, ana hako yanzu ganga sama da miliyan 2.
Ministan sufurin sama mai barin gado kenan Hadi Surika a tattauna da muka yi da shi a Abuja. A waje ɗaya kuma ministan muhalli mai sauka wato Suleiman Hassan Zalma ya mana ƙarin haske akan irin yadda ya ji dangane da ayyukan da suka yi a Najeriya da kuma irin goyon bayan da Shugaba Muhammadu Buhari ya ba su wurin gudanar da ayyukansu.
To alhamdulillahi da Allah ya sa muka ga wannan rana, muka karke wannan zango, kuma shugaban kasa zai shiga zango na gaba. A gare ni ba karamar dama bace a ce yau ka zama minista a tarayyar Najeriya a wannan lokaci da ake ciki, kuma kana cikin majalisar zartarwa, har ma a ce kana tare da shugaba nagartacce irin Muhammadu Buhari. To abin alfahari ne a ce lalle ka yi aiki tare da wannan nagartaccen mutum domin yi wa mutane kusan miliyan 200 ayyuka na ci gaba. Dama shi wannan abin da muka yi kamar waiwaye ne adan tafiya, ina aka fito, ina ake yanzu, ina kuma ya kamata a dosa, saboda haka shi kowane dan adam yana da abin da yake tsammani ya kamata a cimma a wani lokaci. To shine kowa yake cewa to ya kamata in an yi kaza a gyara kaza, in an yi kaza a gyara kaza. So a wannan daidai ne dama da tsari irin wannan.
Alhaji Suleiman Hassan Zalma kenan ministan muhalli mai barin gado a gwamnatin Shugaba Muhammadu Buhari, bayan da aka kammala bukin taron majalisar zartarwa na karshe na wa'adin Shugaba Muhammadu Buhari na farko tun lokacin da aka zabe shi a shekara ta 2015. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Umar Faruk Musa. To masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ta yaya kuke gani za a iya bullowa kashe-kashen da ake yi a wasu sassan Najeriya. Kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan waƙar.
Dambe mu do ana mai kuri wannan yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Kaduna.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Kuna magana da Usman Tanimu ne radio da TV Bubban Dodo Zaria Kaduna State Tarayyar Najeriya.
To muna janka.
To alhamdulillahi ni ra'ayina dukkan wannan al'amari na wannan kashe-kashe to aikin ba na mutum da ya bane. Kamar yanda a da ce mu masu buga waya muke ta kiraye-kiraye a mai da waɗansu mulkoci a hanyar irin masu unguwanni da sarakai a ƙara musu fawa, sannan kuma ina goyon baya ɗauki 'yan banga daga cikin wato irin 'yan ƙato da gora ɗin daga cikin al'umma, domin su ne suka san makuwa irin waɗannan mayagu za su iya taka rawa muhimmiya ciki, kuma kowa da kowa ya kamata ya samu hannunsa cikin wannan al'amari. Wannan abu ba na mutum ɗaya ne ba, inda ana bukata wani al'amari ba ro sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi duka kowa ya sanya hannun shi a cikin wannan al'amari. To insha Allah.
To mun gode Mallam Usman Tanimu, har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Alo, Mallam Yaya dan da suka tuni.
To Mallam Balla Sakwata, muna jan ka.
Gaskiya sha ne kadan ne da musulmi ya yi na yaran abun ya tashi, saboda gaskiya wannan abun yan ci gwamnati su zuwa da sauran abubuwa. Saboda ba su kula da tsaro sai da su jin da iska ba mutane ana shiga gidaje da ana fara da banza da ga wahala da tashi zace da hari ana ka ko ina, amma sai ku ana ka watsa a gidaje da ana fara ganda. Saboda haka wannan tsaro in dai za a samu tsaro su ne sai gwamnati sun dage su ta ce a cikin tsakanin da Allah ya haja mari biyu ina ci aka tuna ana yau da gawo, saboda Allah ga wannan da a ibi gawa na kai haki a kan gidan gwamna gwamnoni sun tsi ba abin da suke yi, wallahi gwamnoni sun yi ne a wannan abin da kowa wallahi, saboda kudin da suke samu na kai.
To mun gode Bello Sokoto da ra'ayinka, yanzu kuma har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Hajja Maram Dauda, barka da lasariya.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Sunana Mursala ne, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna Tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Mallam Murtala.
To Hajja Maram Dauda, kafin faɗa mafita sai na fara mika sako ga manya-manyan mu na arewa. Wannan rashin tsaro mu ce kawai a arewa ne, kuma in har zai zamanto mun yi janarori shekaru aru-aru, mun yi manya-manyan 'yan sanda, mun yi farfesoshi a arewa, amma za mu ce da yawa daga cikin su ba mu ce duka ba, amma mafi yawa mu bai amfane mu ba. Tunda da
Mallam Murtala, kana tare da mu? Mallam Murtala ko yana tare da mu? To yanzu kuma bari mu je jihar Rivers. Assalamu alaikum, dawa muke magana daga Rivers. To ina ga malami ko malama daga jihar Rivers, line ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa
kafin
4:48. To da wa muke magana ne? Ai ta muke, line ya goce.
Ibrahim ne yake hula garin mai goda akin ba.
To muna jan ka.
To gaskiya ni a ra'ayina shugabannin namu na Najeriya sai sun yadda akwai abu biyu a kansu.
Menene abubuwa?
Sai sun yadda da ainihin kasar mai ke kan gaban su ba ainihin rayuwarsu da addansu da ayyansu ba. Na biyu su tuna da cewa duk wanda aka rasa rayuwar shi a sanadin suna a kan suna mulki, Allah ya sa musu hukunci a kan shi, domin saboda tsazuwar safe akwai ɗan kaɗan da yana faɗan da cewa Allah ya isa Allah ya ta faɗa su uku a rediyo na ji, to wannan ma Allah ya san da ake musu wurata ba su bawa. To abin da nake son tunatar da su kenan, su yadda da cewa ƙasar nan ke kan gaban su, sannan kuma su tabbatar da duk wanda aka rasa rai to sai Allah ya musu hukunci a kan shi. Ya ra'ayina kenan.
To mun gode Mallam Ibrahim mai wankin hula, yanzu kuma za mu koma a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Hajiya Maryam Dauda, sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, muna jinka.
To alhamdulillah, ni abin da nake lura da shi akan wannan al'amari. Ya kamata a ce gaskiya al'amari duk inda waɗannan mutane fa kamar gwamnatinmu na Najeriya, ta bangaren mu na Arewa kamar Kaduna, Katsina, Zamfara, to ya kamata duk kokon da za su kawo wannan kashe-kashen mutane ta kawo ƙarshen shi. Saboda idan muka dauka ga shugaban kasa babu ya kamata wannan abin ba gaskiya al'amari ya kamata fa ɗaya a duba wannan al'amari. Wannan abin Arewa yake faruwa, kuma arewacin arewan arewa, to bai kamata a ce wannan abin an yi shiru shi ba. Kuma duk mutumin da ya san akwai wani hannu a cikin shi, ko da ke wani mutum da mun ya faɗa mana cewa mu ne muka zaɓi wannan shugaban kasa, don haka abubuwan nan da ake fama da shi ba zai ƙare ba. To Allah da za mu amfani da wannan wata na Ramadan mu ta'addu'a, duk mai hannu a cikin wannan kashe-kashe Allah subhanahu wataala ya san shi, kuma ya tona asirin shi, kuma duk abin da ya kamata al'umma ya kamata mu dage da addu'a mu koma ga Allah. Wani dole a tashi lafiya. Na gode Alhaji Musa Garo. Na gode.
To Allah ya sanya mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu kuma za mu je Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Dawa muke magana daga Yobe.
Yawwa, kuna tare da Bubuwan Zam kasuwar Maturu. Ni dai anan kira guda ɗaya zan yi zuwa biyu. Musamman ainihin shi shugaban kasa ya kamata fa ya duba wannan kira-kirayen da aka yi. Mun zaɓe shi ne domin mu samu ci gaba a Najeriya, zaman lafiya, wuta, noma da kiwon lafiya da makamantansu. So sai gashi a wannan lokacin ana rasa rayuka na inna na musamman ma a area Zamfara da Katsinan nan. Ya kamata shugaban kasa ya duba wannan lamari ya gani gaskiya fi su billahi, dan jama'a suna cikin wani kunci wallahi. Ku tashi lafiya. Sunan Abubuwan Zam kaso da Maturu.
To mun gode Malam Abubuwan Zam. Yanzu kuma bari mu je jihar Borno.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Malam Modu ne daga Borno.
To muna jin ka Malam Modu.
Malam Modu, Modu ne ce.
Oh, Malam Madu. To muna jin ka Malam Madu.
Matsalan tsaro dai mu dai a Borno kowa ya sani mu ne a gaba yanzu. Amma Allah ya sa yanzu an dan samu sauƙin abu.
To, ta ya kake gani za a kawo ƙarshen kashe-kashe a sauran wasu wurare?
Ai, abin da ya kamata a daidai yan banga. Kuma yanzu muna magana kan cewa birnin mu ne, idan aka daidai yan banga, muna da wasu kungiyoyi ne a jihar Borno State da ba malakan jamani. Ni mutumin ba ma ne. Akwai kungiyoyin da ya kamata a dauke su irin su. Akwai wani kungiya da ana ce musu Chess, don suna da kokari, sun san dajujjuka sosai. Idan aka daidai sun Allah da muka, muna ga matsalan mu na birnin Allah da za mu zakarciya.
To Malam Madu, mun gode da wannan ra'ayi naka. A nan za mu ta sa'aya ɗauka wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata dama. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan na cewa ƙarfe 4:52. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Da labarin Asamoah Gyanah wadda ya bada sanarwar murabusin din sai daga Black Stars ɗin ƙasar Ghana, za mu soma labarin wasannin na yau. A shekaran jiya ne Asamoah Gyanah ya miƙa takardar yin murabusin ɗin sa game da yi wa Black Stars ɗin Ghana wasa. Wai menene ya yi zafi haka? Ko ciyan Black Stars ne? Ko si Afia ya kudurci aniyar tuɓe masa shugabancin Black Stars? Shi kuma bai ji daɗin haka ba, ya yi wasiƙa inda ya sanar da murabusin sa. Sai dai hakan ya jawo kace na ce tsakanin masu sha'awar wasan ƙasar Ghana, har sai da ya kai inda shugaban ƙasa Akufo Addo ya tsoma baki, ya yi zama da kusoshin sha'anin ƙwallon Ghana da mai koyar da Black Stars ɗin wasa Kwesi Appiah. A ƙarshe dai shugaban ƙasar ya yi wa Asamoah Gyanah magana ta tarho, ya janye maganar murabusin ɗin nasa, ya koma ya yi wa Black Stars wasa a gasar cin kofin Afirka na shekara 2019 da za a yi a ƙasar Masar. Sai dai a dalilin tsakani da shugaban ƙasar Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yi, Asamoah Gyanah ya amince, ya kuma janye barazanar yin murabusin ɗin. Ya ce a shirye yake ya yi wa Black Stars wasa a gasan na cin kofin Afirka na shekara 2019 saboda bai isa ya bijirewa roƙon shugaban ƙasa ba, in ji Asamoah Gyanah. Daga labarin Asamoah Gyanah, sai mu duba wasu ƙasashen Afirka da suke shirye-shiryensu tare da bayyana sunayen 'yan wasansu da za su taka musu leda a gasan cin kofin Afirka a kasar Masar. Labari ya nuna cewar a cikin shirye-shiryen da take yi kasar Kenya ta shirya tsab zuwa motsa jiki a kasar Faransa da cikakken tawagan ɗan wasanta da za su taka mata leda a Masar. Haka kuma kasar Martaniya ta bayyana sunayen ɗan wasanta guda 25. Ita ma kasar Masar mai karɓar bakuncin wasan ta bayyana sunayen gwarajin nata wadda za su taka leda a gasar na shekarar ta 2019. Sai kuma Afirka ta Kudu da ta sanya sunayen 'yan wasan baya da sun taɓa bugawa Croatia da Switzerland wasa lokacin suna yara cikin 'yan wasansu mutum 30 na gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 a kasar Masar. Su ne Nicola Tavares mai shekaru 20 da Joel Ontesi mai shekaru 25. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla, yanzu kuma ga tasirin azumin Ramadan.
To gaskiya watan azumin Ramadan wata ne mai mahimmanci, kuma wata ne wanda yake da fadala fiye da kowanne watanni, saboda wata ne wanda aka so kowane mutum ka jajirce bisa kan karatu na Alkur'ani. A ce kahin ƙarshen wata ko da safka guda ce a ce mutum ya samu yayi.
Assalamu alaikum. To alhamdulillah, shi dai wata ne wanda aka sauka ma da musulmi, wanda kuma ba ko annabi mutane aka sauka ma shi ba sai mutanen Musa alaihi salam. To alhamdulillah, muna jin daɗi sosai saboda ba dan wani abu ba, saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo, muna jin daɗi, muna ibada, muna jin daɗi, muna karatun Alkur'ani da wasu abubuwa. Sai dai akwai ɗan abin da nake son ya lokaci bisa kan wasu ƴan uwanmu ƴan kasuwa, saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da za a yi ya kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta Ubangiji bisa kan lamuran shi gaba ɗaya. To wasu ƴan uwanmu ƴan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara. To saboda Allah da Annabi, abin da nake ba su shawara su yi kokari su gyara, saboda domin duk abin da mutum za a yi ya tsoron Allah, ko ba haka ba, akwai abin da zaka zo ka je ka nemo, kasa duk in ka samu abu da sauki to ka saida cikin sauki.
To madalla, kafin mu sallama da ku ga takaitaccen labaran duniya.
Aniyar da aka kuduri tsakanin fadar shugaban Amurka ta White House da Majalisar Tarayyar Amurka ta cimma wata mashahuriyar yarjejeniya kan manyan aikace-aikace ta wargaje. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki shan hannu da 'yan majalisar wakilan na Amurka, balle ma ya zauna a Ghana da su a zauren Oval na fadar White House da 'yan jam'iyyar Democrat a safiyar yau dinnan Laraba, a cewar waɗanda ke zauren. Daga bisani, Trump ya caccaki shugabar majalisar wakilan ƙasar Nancy Pelosi saboda kalaman da ta yi tun farkon yau dinnan, inda ta zargi Trump da abin da ta kira yunkurin yin rufa-rufa. 'Yan sanda a Somalia sun ce tsohon ministan ƙasar Hussein Elebe Fahiye na daga cikin mutane 5 da suka rasa rayukansu bayan da wata mota shaƙe da bom ta tarwatse a kusa da fadar shugaban ƙasa a Mogadishu, babban birnin tarayyar ƙasar. Shugaban ƙasar Indonesia Joko Widodo ya ce ba zai amincewa duk wanda zai kawo rikici a tsarin mulkin demokradiyyar ƙasar ba, bayan da wani rikici ya barke tsakanin 'yan sanda da magoya baya Prabowo Subianto, tsohon janar ɗin tsohon ƙasar, wanda ya faɗi zaben da aka yi a kwana-kwanan nan.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni, da injiniyarmu Mr. Nelson, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.